anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da tsira da aminci su yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawa masu alkhairi da albarka da muka tattaru a wannan farfajiya a wannan unguwa a wannan rana dan ci gaba da wannan littafi na kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid wallafar ash-shaykh al-allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda a wancan sati cikin taimako na Allah subhanahu wataala mun tukaki akan babun qaulullahi ta'ala walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wanda zamu tashi sabon babi a yau shine babun la yuqalu assalamu ala Allah babi da yake magana akan cewa ba a cewa assalamu ala Allah ba za ka ce ba amincin aminci ya tabbata ga Allah shi yasa ayyuha muslimi a babi na tauhidi babi ne mai girman gaske babi ne wanda zai koya maka yanda zaka iya magana yanda zaka iya furuci a ƙarƙashin alqur'ani da kuma abin da ya inganta da sunan manzon Allah domin kada ka je kai shirka ta magana kada ka je ka faɗi wani abu ya kai ka zuwa ga ainihin fitama game da addini ko kuma ka faɗi wani abu da zai zama to akwai ainihin dangana wa Allah sifa ta toya bai halitta ka ce assalamu ala Allah ka ce aminci aminci ya tabbata ga Allah kana roƙawa Allah aminci ba a roƙawa Allah aminci domin shi Allah shine assalamu din Allah shine amincin kamar a yanzu mutum ne ya ce bari mu roƙawa Allah gafara to gafara ta wace ce ta Allah ce subhanahu wataala ko kace bari mu roƙa ma Allah daukaka to dama daukakan ta wace ce ta Allah ce shike ba da daukakan to shi yasa a bangaren babi na tauhidi zai karantar da kai akan cewa lalle a cikin maganganunka wanda suke da alaka kai tsaye da mahaliccinka to mutum sai yayi da gaske domin kada ya je ya faɗi wata magana da za ta zama to ta sa Allah yayi fushi da shi domin duk a yayin da kake roƙawa Allah aminci to yana di mautarwa akan cewa kamar wani abu ne na toyaya ga Allah kake kokarin Allah subhanahu wataala ya cike wa kansa wannan gibi to ala alhali cewa Allah subhanahu wataala babu wani abu na toyaya da yake ainihin dangantarsa ko kusa da shi subhanahu wataala kenan ba za a ce ba assalamu alayka ya rab ba za a ce ba aminci ya tabbata a gare ka ya ubangiji wannan bai halitta a shari'ar musulunci duk wanda ya faɗi haka ya sani cewa ya faɗi abu mai muni wa fi sahihi yazo a cikin sahihin hadisi hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi an ibn Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu qala Allah ya dada yarda da shi ya ce kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama fi salati mun kasance duk a yayin da muka kasance tare da annabi rahma tsira da amincin Allah su karata bata a gare shi a cikin sallah to kullu da muna cewa assalamu ala Allah suna cewa aminci ya tabbata ga Allah suna irin wannan addu'a suna roƙawa Allah aminci suna cewa assalamu ala Allah min ibadihi aminci ya tabbata ga Allah daga wajen bayinsa assalamu ala fulan wa fulan, amince ta bata ga wani, amince ta bata ga wani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji haka, fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai annabi rahma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ce la taqulu, kada ku ce assalamu ala Allah, amince ya tabbata ga Allah, kada ku faɗa haka. Fa inna Allah huwa as-salam, domin Allah shine amincin. To ya zaka yi ka roƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala wani abu? Malamai suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yud'a wa la yud'a lahu. Allah subhanahu wa ta'ala roƙonsa ake, amma ba a roƙa masa. Ka riƙe wannan ka'ida ce mai tsada. Allah subhanahu wa ta'ala roƙonsa ake, amma ba a roƙa masa. Duk a wani abu da kaga ana roƙawa wani a duniya, ko wani abu na girma, ko matsayi, ko rahama, ko jin ƙai, ko ɗaukaka, ko gafara, duk wani abu ka sani cewa ana roƙawa wani a duniya ne ko a lahira ne, to ba a roƙawa Allah. Shi yasa sai ka san me kake faɗa a bakinka. Domin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da bawa yake tsoro, to a hannun Allah yake. Duk abin da bawa yake ƙauna, a hannun Allah yake. Duk wata daraja da ɗaukaka, to mallakar Allah ne. Allah shi ke bada ta ga wanda ya ga dama. To ya za a yi ka roƙawa Allah wannan abu? To bai halitta a shari'ar musulunci. Iya da alaƙa kai tsaye da tauhidi, ni ba da cewa maganganunmu sai mun san me muke faɗa a jinabi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai malam yake cewa fihi masa'il, a ciki akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, tafsiru salam, mun ga me ake nufi da assalam, shine aminci. Athaniya, mas'ala ta biyu, annahu tahiyya, cewa gaisuwa ce, domin a cikin tahiyya suke cewa assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Athalitha, mas'ala ta uku, annaha la tasluhu lillah, cewa irin wannan addu'a, irin wannan roƙo, to baya nagartuwa a dangana wa Allah, domin Allah shike ba da komai, komin mallakarsa ne, da haka ba za a roƙa wa Allah komai ba, sai dai a roƙa abunsa. Arrabi'a, mas'ala ta hudu, al'illatu fi dhalika, mun ga illatul hukum, dalili akan haka, domin li anna Allah huwa salam, domin Allah shine amincin, kuma shike amintarwa. Al-khamisa, abu na biyar, ta'alimuhumu tahiyyata allati tasluhu lillah, sanar da su tahiyya ko gaisuwa ko nau'in addu'a wanda yake ingantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka wannan shine abinda wannan babi yake kunshi a kansa. Babi na gaba ma yace babun, babi ne wanda yake magana akan qaulullahi, ko kuma qaulu mutun yace Allahumma ighfir li in shi'ta. Wannan shi ma iya da alaka kai tsaye da babi na tauhidi. Mutum yace ya Allah ka gafarta mini in ka ga dama. Wannan shi ma in kana irin wannan addu'ar, to ka sani cewa kana da matsala a cikin babi na kwankwasa kofa ta Allah subhanahu wataala. Domin irin wannan kamar mutum yace in shi ita an taghfira li faghfir li wa in shi ita an tarhamni farhamni, ma'ana ya Allah idan ka ga daman gafarta mini to ka gafarta mini, ya Allah kuma idan baka ga daman gafarta mini ba, ni bawan ka ne dai, to gani nan dai abinda kai da ni. Ba a irin wannan addu'a ga Allah, saboda shi tauhidi jama'a dole sai an karance shi, in ba haka ba sai kai ta magana kana sabawa Allah baka sani ba. Fi sahihi, ya zo a Bukhari da sauran kutub, an Abi Huraira, daga Abi Huraira radiyallahu anhu, Allah ya dada yarda da shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yace la yaqul ahadukum allahumma ighfir li in shi'ta, dayanku kada yace ya Allah ka gafarta mini in ka so, allahumma arhamni in shi'ta, kar dayanku yace ya Allah ka ji kaina in ka so. To manzon Allah ce li ya'zimil mas'ala, mutum idan zai yi addu'a to ya yanke shakka da kokwanto a yayin addu'ansa. Karkace in kaka kawo wani in shi ita, in za ka yi addu'a ka roƙi Allah babu wani abu na kokwanto ko shakka, ma'ana li ya'zimil mas'ala, shi ne Allah ya kuna fi taraddudin, bal ya'zimu biduni taraddudin wala ta'liq. In za ka yi addu'a to kai addu'a ba tare da shakka ba ko ku kwanto ko kai komo zaka yanke babu shakka kawai zaka roki Allah ne ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka ji kaina ya Allah ka bani abu kaza kaka kawo in Allah ka ga da in Allah ya ga dama kaka kawo wannan abu a cikin addu'anka domin cikin fadin haka zamu zo mu gani akwai matsaloli da suke giccewa ga mai fadin haka matsala ta farko shine annahu yush'iru bi anna Allah lahu mukrih ala shay cikin fadin haka to kaba kana cewa ai akwai wanda yake tilastawa Allah domin irin wannan kana irin neman abu a gun mutun ne idan ya zabanto akwai wani wanda yake sa shi ko yake hana shi kaga cewa in kaga dama ka bani in kaga dama kuma ka hana to Allah babu wanda yake tilasta masa to kaga abu na farko kenan sannan abu na biyu cikin roƙon Allah kace Allah in kaga dama ka ji kaina in kaga dama kuma aka sun haka to a ciki kamar kana fada ne cewa akwai wani abu da ya gagara Allah ko kuma akwai wani abu wanda ya girmama Allah subhanallah to shi sa ba a irin wannan addu'a game da ubangiji subhanahu wataala idan zaka roki Allah ne da tabbaci da kuma miƙa wuya ba tare da ratayar da wannan addu'a ba zuwa ga wani abu shi sa ma hadisi ya inganta manzon Allah ya cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba idan zaku roki Allah subhanahu wataala ku roki Allah kula masu sakankancewa akan zai karba muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an shi sa duk idan zaka roki Allah subhanahu wataala to ka roki Allah a sakankancewa cewa lalle tabbas abinda kake roƙa mallakan sa ne bai yi tarayya da kowa ba ba wanda ya isa ya hana shi bayarwa in ya tashi hanawa ba wanda ya isa ya sa shi aka san haka to wannan mutum ya zama irin wannan shi sa ma ƙarshen hadisin manzo daga cewa inna Allah la mukriha lahu domin Allah subhanahu wataala babu mai tilasta masa domin malamai suka ce kuma a cikin cewa Allahumma ighfir li in shi'ta warhamni in shi'ta to a cikin fadin haka yush'aru bi anna at-taliba mustaghnin 'anillah kuma iya nuni akan cewa shi wanda yake roƙon to ya wadatu game da Allah kuma iya cewa Allah in kaga dama ka bada mu da ma wadatattu ne in kaga dama kuma ka hana ma dai muna da arzikin mu to cikin fadin kalmar nan malamai sun tattara ababe wanda za a iya fassara wannan hadisin miyagu da yawa sannan kuma suka ce iya daga cikin abinda za a iya hararawa shine nuna girman abin misali ko kuma baiwa Allah zabi a cikin abin kace misali ka zo ka samu wani bawan Allah kace wani ina so ka bani jikka 100 amma fa in kaga dama ba matsala ko ka bani ko kaka bani dai bazan zarge ka ba to wani dan adam ake yi irin wannan amma Allah ba a masa irin wannan shi yasa idan ka zo zaka roki Allah to ka roki Allah da sakankancewa kuma kasancewa ka kai bawa ne wali muslimin ya zo a ruwaya Imam Muslim wali yu'azzim ar-ragba a yayin da mutum zai yi addu'a ko zai yi roƙo to ya girmama kwaɗayinsa da neman rahmarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'tahu domin Allah babu wani abu da yake girmama a gunsa wanda ya bayar idan zaka ce Allah ba na dukiyar duniyan nan abin bai girma a gun Allah ba idan zaka nemi Allah subhanahu wataala duk wani alkhairi to wannan alkhairin kankane ne daga cikin taska ta Allah sai dai kawai Allah yana saukar da alkhairansa ne bi qadarin ma'lum Allah yana saukar da alkhairansa ne da wani gurgudo sananne walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi Allah ce da zamu yalwata wa mutane arziki a ban kasa to da sun yi tsaurin kai saboda ababi na hikima ta Allah subhanahu wataala akwai bayin Allah da ilimin sa ya riga yayi rigaye da sani cewa zaman lafiyan su su ji su ba su da dan abun hannun su duk a yayin da suka samu abun hannu to da ba za su bautawa Allah ba akwai bayin Allah da kuma Allah subhanahu wataala ya san cewa wadata ce za ta ƙara ƙarfafa musu imanin su da shi to Allah ya nufaci su da alkhairi to ko sai Allah ba su dukiya shi sa duk a inda Allah ya aje ka ka gode wa Allah
duk a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ka a mataki na rayuwa to wannan shine abin da ya dace da kai idan ka nemi wani akasin sa to baka san ba wannan hanya ita ce sanadiyar kushin ka tsakaninka da mahaliccinka hanya tsakaninka game da mahaliccinka zaka bauɗe ka bar ainihin addinin Allah wanda kuma ala ardil waqi'i abu ne sananne kai ka sani ni na sani mu mun sani akwai bayin Allah da suke kiyaye sallah a lokaci akwai bayin Allah da suke azumin litinin da ranar alhamis akwai bayin Allah da suke rufewa ko kuma suke zuwa gun wa'azi da karatun alquran da makaranta kai ka san su mu mun san su amma yanzu da Allah ya ba su dukiya ina suke wani ma da ta tsaya a haka wallahi sai yazo iya huto na huto da addinin Allah to irin wannan a matakai na rayuwa duk yanda Allah ya aje ka ka gode wa Allah Allah ya nufa cika cewa ita duniya dama jin dadin ta kankane ne lahira ita ce matabbaciya madawamiya to sai Allah ya nufa ci alkhairi a gare ka in an baka duniyar to zaka cika cinye ne gobe kiyama Allah ya hushi da kai to sai Allah ya hana ka duniyar saboda cikin baka duniyar akwai alaman tabewa to sai Allah cikin hikimar sa sai ya barka a yanda zaka lallasu ka bauta wa Allah to shi sa irin waɗannan ababan ba kowa ke hankalta ba to in mutum bai hankalta ba kuma sai kai har a talaucin kuma yana gaya wa Allah magana Allah subhanahu wataala ma inda Allahi khairun wa abqa abinda ke gon Allah shi yafi alkhairi kuma shi ne mafi wanzuwa shi ne a riwaya yake cewa wal yu'azzim ar-ragba mutum ya girmama kwadayin sa a gon Allah subhanahu wataala fa inna Allah la yata'azamu shay'un a'tahu domin Allah wani abu baya girmama wanda yake ainihin baiwa bawa fihi masail a ciki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu anil istisna'i fi du'a'i hani game da togaciya a cikin addu'a in zaka yi addu'a kada ka ce in Allah kaga dama kakkai haka in ka tashi addu'a ka roki Allah subhanahu wataala ababi na istikhara daban ya Allah idan ka san wannan abin alkhairi ne a cikin rayuwata da addini na da ƙarshen al'amarina to ya Allah ka yassare wannan abu ya tabbata in kuma babu alkhairi a addini da rayuwa da ƙarshen al'amarina ya Allah ka kawar da wannan abin gaba ni na nima ka kawar da ni na bar shi to wannan kaga zabi istikhara kake yi amma a babi na roko baka cewa ya Allah in kaga dama ka ban in kaga dama ka hana ni to ba irin wannan addu'ar a babin tauhidi to ka fadi bai halitta a shari'a ta musulunci athaniya mas'ala ta biyu bayanul illati fi zalika bayani illa akan haka iya daga cikin abin da yake da alaka da irin wannan masu cewa wa kun abidan lillahi hubban li zatihi bila khawfi niranin wala talabi jannati wannan sufiya su suke tafiya akan haka wai idan ka tashi roƙon Allah ka roki Allah subhanahu wataala kawai saboda kana son Allah ba tare da kudayin aljannansa ba ko kuma tsoron mutansa kawai kai dai ka mika raga maka zuwa ga Allah in Allah maka azaba daidai ne a gunka in ya maka gafara daidai ne a gunka kan ma ka roki aljannan ma wannan ba addinin Annabi Muhammad bane idan baka da ilimi na tauhidi sai ka ce kai wannan bawan Allah ya kai degree na karshe a imani kaga shi sallan ma da yake yi ba iyayi bane ba dan Allah ya sa shi aljanna shi karatun alqur'anin ma da yake yi a ba yana karanta bane dan Allah ya sa shi aljanna kawai dan Allah Allah ne yake karatun alqur'ani dan Allah Allah ne yake ainihin yin sallah shi duk abinda Allah ya rishi daidai ne har ma baya ma roƙon Allah ya kare shi daga wuta ko kuma aljanna duk abinda Allah ya yi da shi daidai ne wannan ba hanyar manzon Allah bace saboda idan ka diba addu'o'in manzon Allah manzon Allah iya yawan neman aljanna a cikin addu'o'insa Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa a'udhu bika min adhabin nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal haka kuma asallori guda biyar manzon Allah a ƙarshen tahiyyansa bayan salatin annabi iya neman tsarin Allah Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama kaga wannan shine hanyar manzon Allah ubangiji subhanahu wataala kana bauta masa dan kasancewarsa mahalicci ne kuma amma kuma kana da kwadayi abunsa ka rike wannan ka'idar ba wai ka ture wancan ba a wancan iya nan kana bauta wa Allah kasancewar Allah ya cancanci a bauta masa amma kuma kana kwadayi abunsa amma ka ce baka kwadayi a gun Allah to wannan ba hanya Annabi Muhammad bace وشين مالك شوى بيان العلة في ذلك الثالثة أبناؤكم قوله فأسى liya'zimi al-mas'ala idan mutun zai yi roko to yayi roko tare da yanke shakka kakka ce in kaga dama kaban in kaga dama karka bani kada kai irin wannan ayoyin addu'a ar-rabi'a mas'ala ta hudu i'zamur ragba mutun ya girmama kwadayin sa yayin da yake roƙon Allah subhanahu wata'ala ka nuna kaskancinka da kai ba kowa bane a gaban Allah magabata idan ka ga yana suke tahajjudi da qiyamul layli wallahi idan ka gani wallahi shi ka zo da hawaye wani kawai kallon su kadai ya ishe ka ikon Allah wallahi idan ana baka tarihin magabata idan suna tahajjudi wallahi za ka yi kuka wani idan ya zo yanda ka san yaro karami a gaban mahaifiyarsa haka yake zawa ya aje goshin sa iya kuka a gaban Allah yana nuna gajiyawarsa akan komai na rayuwa to irin waɗannan sun yi ƙarhin ka a babi na na karban addu'a da kuma kusanci zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda matan suka rawaito cewa idan manzon Allah iya tahajjudi zaka ji kuka da alamun wata ziza tana hutawa daga cikin kirjinsa har zuwa bangaren makoshin sa yanda ka san idan an dora butar shayi a bisa garwashi in ta tawasa zaka ji tana barraka to haka zaka ji kirjin manzon Allah yana barraka idan yana qiyamul layli yana kuka yana risnawa zuwa ga Allah subhanahu wataala Abubakar radiyallahu anhu har sai da kai iyalan gidansa yaransa ƴaƴansa sun saba daga an ji kuka a ce baba ne yake kuka amma fa kukan ba na yayi asara bane kukan ba na andake shi bane kukan ba kaso bace ta kiya ba a kukan tsoron Allah ne irin yanda muka rasa a yanzu wanda manzo da ke cewa wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa farat aynahu daga cikin mutum bakwai da Allah ya dora wa kansa gobe kiyama jama'a suna cikin rana suna cikin kunci Allah zai ce waɗannan bayin Allah baki na ne ga inuwa ta musamman ku shiga ku zauna la khawfun alaykum wala antum tahzanuna Allah zai ce babu tsoro a tare da ku ko ba za ku yi bakin ciki ba ga inuwa nan wanda babu irin ta ku taba shiga irin ta ba ga bayin Allah a rana kwakwalwa tana tawarwasa amma Allah zai ce ku zauna a nan gurin ku na musamman ne ana karewa da waɗannan bayin Allah kawai ku za a tafi da ku aljanna ne daga ciki akwai mutunan da ya tuna Allah ko aka tunata da shi Allah ko ya tuna tsayuwar shi gaban Allah ko ya tuna zaman shi a kabari ko ya tuna ayyukansa ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah to duk idani yadda ta zubar da hawaye dan tsoron Allah to Allah ya haramta wa wutar jahannama ta taba wannan idaniyar alaman cewa mai mutum zai shiga wuta ba amma a yanzu in kaga mutum iya kuka to buguwa ce akan sha'anin rayuwar duniya to duk irin waɗannan ƴan uwa musulmi iya daga cikin abin da magabata suka tsira da shi tsoro na Ubangiji subhanahu wataala shine ma da yake cewa anan i'zamur ragba mutum ya girmama kwadayinsa game da rahmar Allah al-khamisa muka ce at-ta'lilu li hadha al-amr shine bayani akan wannan al'amari domin sa fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'tahu domin Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake girmama abun Allah wanda ya bayar ko kuma Allah subhanahu wataala mukriha lahu babu mai tilastawa Allah subhanahu wataala babun babu yake magana na gaba la yaqulu abdi wa amati kar mutum ya ce bawa na baiwata wannan ma yake da alaka da tauhidi kana da bawa da yake baka aiki a gida kace wannan bawa na ne wannan baiwata ce to abin yake da alaka da tauhidi malamai suka ce wannan kalma ba a sake ba akwai tafsiri abu na farko mutum ya raba bawa zuwa gare shi bangaren misali wani ya raba maka wani bawa naka wannan baba zai fi a kai kamar wani yaro wani bawa ne mallakan ka iya hucewa sai ce wannan bawan wane ne fa wannan bawan Musa ne wannan bawan Abdullahi ne to wannan baba zai fi suka ce Allah ma yayi amfani da irin wannan kalma Allah ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum ku aurar da gwagware marasa aure daga cikin ku kai Allah ce ma hadda ma nagartattu daga cikin bayin ku Allah ce kuna da bayi to a siga ta mutun ya bada labari babu laifi saboda anan wanda ake magana akan sa bai ma sani ba Allah ne yake bada labari kuma ya halitta kace wannan bawan wane ne a shari'a bata hana ba abu na biyu ana iya raba shi mutun zai iya raba bawa zuwa gare shi malamai suka ce a wannan kuma da shiga ta bada labari misali ka zo cikin jama'a kace at'amtu bi abdi yace bawa na na bashi abinci ko kuma na tafatar da bayi na kayan sallah bana to wannan ma babu laifi saboda anan kana bada labarin wani aiki da kai ba akan shiga ta kaskantarwa ba shi ma idan ka fada ne da shiga ta kaskantarwa to bai halitta ba sannan abu na uku mutum ya kirayi bawansa yace ya abdi to a irin wannan malamai suka ce a irin wannan bai halitta kace ya kai bawa na to a irin wannan malamai suka ce bai halitta saboda cikin haka akwai kaskantar da wannan bawan Allah kuma kai tsaye in kace kamar kana daukan girman wani abu na ubangiji kana ba kanka to duk irin waɗannan ababan malamai suka kashi a babu da tauhidi saboda ka san me ma kake faɗa a maganarka domin karkaje ka samu matsala a bangaren abin da shahih addini fi sahih ya zo a cikin bukhari an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon rahama tsira da amincin Allah su karta bata a gare shi ce la yaqul ahadukum kada ɗayan ku yace at'im rabbaka ciyar da ainihin ubangijinka kamar misali kana da bawa sai a ce kai je ka ciyar da ubangijinka ma'ana wanda yake shine wanda yake mallakanka to kaga abin a zahiri haka ne amma tunda kalmar ta arrabu tana da alaka da Allah to a girma mata domin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa yut'im wa la yut'am Allah shi ke ciyarwa ko ana ciyar da shi ba a ciyar da Allah to cikin fadin haka kuma akwai wani kalma ta mi ta dauko wani abu na ubangiji shi yasa zaka kiyaye irin wannan kalma ko kuma wadda rabbak je kai iyi wa ubangijinka arwallah irin wannan bayi ka san in mutun ya kai inda ya kai irin wannan masu bayi zaka ma mai gida kawai sai ga yazo arwallah ma ba zai ba kawai zai zo ya saki jikin sa ne ya dauko wannan ruwa ya wanke masa fuska ya kawo ruwa bakin sa ya sa ya kurkure ya fita arwallah ma sai an masa ko babu wani malami faqih da zai ce arwallah ba zai ba inda an wanke gabobin arwallah ta yi sai dai kuma me akwai wani nau'i na me na nuna girma da jiji da kai da wasu ababen da ya kamata manzo Allah ya fi kowa daraja amma bai raba ai haka bai raba musu hakan shi yake yin arwallah sallallahu alaihi wasallama da kansa sallallahu alaihi wasallam to irin wannan mutum ya kamata ya kiyaye maganar sa sai ma da ce wal yaqul mutum sai manzo Allah ya ce idan zaka faɗa ka ce sayyidi shugabana wa maulaya ko kuma mai gidana to irin wannan kalma ta halitta a shari'a ita ma malamai suce ba a sake ba ko da yaushe ka ringa cewa shi ma as-sayyidu huwa Allah shugaba shi ne Allah amma kamar misali kace wannan mai gidana ne wannan shugabana ne to irin wannan babu laifi amma din kalmar da za ta zamanto ubangiji subhanahu wa ta'ala yake da ita to ya kamata a wajen fadinta to ka girmama Allah kuma ka fade ta yanda za a gane da wani kake amma kada ka fade ta a dunkule ta yanda tana iya gaskatuwa ga wannan bawon Allah kuma tana iya gaskatuwa ga ubangiji to nan gurin baka girmama Allah subhanahu wa ta'ala ba wala yaqul ahadukum kada ɗayan ku yace abdi bawana wa amati baiwata wani ya kulle yace fataya yaro na wa fatati yarinya ta ko kuma yaron gidana wa gulami ko kuma ainihin yaro na sai daga irin fadin wannan kalmomin kalmomin da suke cewa ainihin wannan yaro na ne wannan boyi na ne wannan mai man aikin gida ne to irin waɗannan sai a san cewa lalle ga abin da kake nufi amma ka ce wannan bawa na ne alhali kuma Allah yana da bawa to ka kiyaye irin wannan kalmomin fihi masail a ciki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an qawli abdi wa amati mun ga hadisi sahihi wanda manzon Allah ya hani mutun ya ce bawa na ko kuma baiwa ta athaniya mas'ala ta biyu la yaqulu al'abdu rabbi kada bawa ya ce wa mai gidansa rabbi ubangijina wala yuqalu lahu kuma kada a ce wa bawan at'im rabbak ciyar da ubangijinka athalitha mas'ala ta uku ta'limul awwal qawla fataya shine kinan ta'limul awwal kinan karantarwa wanda take mafificiya ko kuma ta'lim wanda ya zamanto al'aula ya kamata yake cewa ta'limul awwal karantawa ta farko yawa ta'limul awwal karantawa ta farko shine manzo Allah ce qaula mutun yace fataya yaro na fatati yarinya ta gulami yaron gidana arabi'a mas'alata ta hudu ta'limu thani karantarwa ta biyu kuma qaulu ko kace sayyidi shugabana wa maulaya ko kuma jagora na to wannan mutun zai yi fadin wannan kalma al-khamisa mas'alata biyar at-tanbihu lil muradi fadakarwa game da abin da ake nufi me yasa aka hana wannan wa huwa tahqiqat tauhid an faɗi haka ne saboda tabbatar da tauhidi shi da shari'i duka ana faɗin haka ne domin kakkaje ka dauki sifa ta Allah ka ba wani bawan Allah saboda su da yawa ƴan uwa a irin wannan babi yawa-yawan mutane sun kai suna ba wasu bayin Allah sifa ta Allah har waɗannan bayin Allah suke girman kai da jiji da kai su ringa nema a ba su abin da ya tabbata na Allah ne kaga yanzu misali maruka da wasu masu bambadanci da wasu masu maula da wasu masu neman gurare a gurin masu kuɗi mutum sai ya zo ce wallahi kai Alhaji kai ne madogara ta a garin nan ana faɗi ko ba faɗi ana faɗi kai ne gimshiki na Alhaji wallahi in ba dan kai a garin nan ba da na wulakan to kaga irin waɗannan ababan aikin Allah ne to kai kuma da aka ga maka haka sai ka ringa cika kana jiji da kai kana ganin ka kai to kuma sai ka samu matsala kai ma saboda aikin Allah aka ba ku ba ka ji ka iya alhalin cewa duk a yayin da ka dauki aikin Allah ka ce ka iya to sai ka wulakan ka kaskanta wannan duka shi babin tauhidi iya kiyaye irin waɗannan ababe hatta fil alfaz ma da ce kai har a cikin lafuzza sai an koya maka yana za ka yi magana shi yasa shi tauhidi bai tsaya ba akan bangaren gaba ko aiki a'a wallahi idan shi yasa nake ce maka yawan malamai na addini kada kai mamaki ka zo ka zauna da mutum minti biyu wallahi ya san matakin ka a karatun tauhidi zama kawai zaka yi kai hira ta sakan biyar ko minti daya ko minti biyu to malamai kwararru a babi na tauhidi sun san matakin ka wannan yayi karatu ko bai karatu ba saboda a magana ka ana ganewa cewa lalle wannan bawan Allah ya san ubangijinsa kuma ya san me ake dangana wa ubangijinsa ya san abinda ko ba a dangana wa ubangiji amma da zaran baka karanci wannan gabobin ba to zaka yi ta magana kana sawa mahaliccinka wasu ababe na toyaya da ababin da ya kama da wannan mas'ala ta gaba babun la yuraddu man sa'ala billah babu yana magana akan cewa ba a mayar da duk wanda ya tambaya da sunan Allah mas'ala mai girma kenan ma'ana mutum ya zo ci maka wani dan Allah ba ni shika kaza wani dan Allah ba ni abu kaza wani dan girman Allah kaza za ka yi mini to duk wanda ya tambaye ka da irin wannan manzala ce kada ka ce ba za ka bashi علي بن عمر رضي الله عنهما ان سامو daga Abdullahi dan Umar Allah ya dada yarda da shi shi da mahaifinsa kala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su karata bata a gare shi yace man sa'ala billah duk wanda ya roke ku da sunan Allah to fa'atuhu kubashi kar mu manta hadisin da ya gabata a wancan sati wannan mala'ika da ya je wa Aqra da A'ama da Abras ya je wa makaho ya je wa kuturu ko mai cutar dahi ya je wa mai kora a ƙarshe me ya gaya musu as'aluka billazi a'ataka kaza wa kaza ina roƙanka da wannan shine Allah wanda ya baka abu kaza da kaza ka bani abu kaza to duk a yayin da mutum ya ce maka wane ina gama ka da Allah kaman abu kaza malamai suka ce wannan hadisin yana nuna cewa zaka bashi suka ce amma kuma shi ma ko ba a sake ba idan kana da hali na farko na biyu idan ya zamanto wannan ba zai bayu ba ka takurawa wani abu na wajibi a kanka na uku ya zamanto kana da halin abu to duk a yayin da mutum ya ce dan girman Allah ka bani abu kaza me zaka diba Allah zaka diba diba Allah da shi ya baka abin kuma ka diba ka bada wannan abu to sai Allah ya maka mafi maiwa mafi alkhairi a kai sai dai ya rage a yanzu ne ya ce wato a yanzu irin al'umma idan sun san cewa kai kinna idan an tambaye ka dan Allah bada zaka yi to sai sun karar da duk abin da ke hannunka ba wata matsala ce mai girma kenan sai a ce ai Alhaji wa da duk in ka tambaye shi dan Allah sai ya baka rigar jikinsa ma an ka ce ba ni dan Allah hudda zai baka kaga anan gurin kuma ba zai zama tuba a saki sai mutun ya diba yaga iya abinda zai iya da kuma wannan bawon Allah da yazo da wannan abin yaya girman bukatuwarsa zuwa ga wannan abin kaga dai misali ai riga bata daga cikin me daruriyatul haya bata cikin me abubuwa na darura na rayuwa ko kumbule ɗaya gare ka a duniya kana iya rayuwa sahabbai suka rayu wani da yazo zanai ɗaya mallaka a duniya zanai ɗaya kawai ga mata nan yana so ya aure ta manzo Allah ce je ka kawo wani abu a daura maka aure yaji duka yake waya ya bi dangi da jama'a bai samu manzo Allah ce koma koda zobe na bakin karhe ne irin wanda a yanzu dala 10 ko 20 ta baka shi da wannan ne malamu suka cewa sadaki baya da karanci ko baya da yawa saboda da a fada manzo Allah a majalisin manzo Allah ya nemi aka abin da bai wuce dala 10 ba kuma a bada aure akan sa amma wannan bawan Allah bai samu ba manzo Allah ce to kai yanzu wannan bawan Allah zane ɗaya gare ka a duniya in ka bada wannan zanan zaka zo da baka da tufafi to ka hada ce wani abu daga cikin alƙawari ce eh to sai manzo Allah ce to an auren maka da wannan baiwar Allah saboda abin da ka hada ce na alƙur'ani wasu ka ce a zai karantar da ita kwana gobe wasu ce a manzo Allah bai faɗa haka ba an auren masa saboda iya da sura kaza akwai mangarin malamai akan masalar to almuhim dai wannan bawan Allah sahabu manzo Allah amma kunfulan sa dai wanzu iya da laifi a gaban Allah baya da laifi to irin wannan zai zo ci baka abinda bai zama dole baka yace ina gama ka da girman Allah ka bani abu kaza sai ka riba ga muhimmancin abin amma kamar misali Allah maka wadata Allah maka hali wani bawan Allah ya zo maka da ordinance ko da wata takarda ta matsala ko kuma babu abinci a gidansa ko iya cikin wani kunci na rayuwa yace wa da ina gama ka da Allah ka taimake ni wa irin wannan in kana da shi kai karhin abin kuma Allah ya baka kuma ka tabbata wannan bawan Allah da gaskiya yake ba ƙarya yi ba kai iya abokinka ne aminin ka ne ka san ko wane ne shi to a irin wannan sai ka taimaka masa kaga wannan hadisin kai tsaye zai aiki a irin wannan wani ma sai ka ji asibitin ka gan shi to amma diba da yanzu ƴan uwa musulmi mu sani cewa addinin musulunci ya samu cikas da yawa bayan barin karantarwarsa wannan barace-barace da suke yawaituwa a cikin addinin musulunci mun sani cewa ba karantawa annabi Muhammad ba ce to shi yasa ya zama to a yanzu roƙo sai yawa a cikin al'umma yanzu mutun zai zo ya kawo kuka masu ka kasa gane wane ne mai gaskiya wane ne makareci wannan ba so ɗaya ba ba so biyu ba akwai bayan Allah za su ce ga mahaifinsu sun kawo a ƙauye yana mutuwa ra a kwance ko zawati babu ni na ga wanda ya dauki bawan Allah suka tafi har asibiti amma wallahi malam da ya shiga asibiti sai ya shiga lunguna ya bace ya tsire amma ya ce baban shi gawo baban shi a kwance a mutuwa ne to duk irin waɗannan ababen sai yasa to yanzu kaga wannan bawan Allah da ya ga irin wannan abin da idansa shi yanzu gani tausaya mai yayi kai ba kore daga ina ka zo ya ce wallahi da kauye kaza ba ka da kowa ya ce wallahi ni kaɗai ne kuma din dangi sun watse ni kaɗai nake tsaye akan mahaifa ya tausaya mai yace to shikenan mu je duk abin da ya kama zan yi kuma zan kira abokai da aminai a zo kofar gidana a mai sallah a je a binne shi wannan bawan Allah ya zo da zuciya ta imani karfafa kawai da ya je shi kenan sai wannan bawan Allah ya yanke masa wannan abu yanzu gobe da Allah ya nemi wani ya taimaka masa to irin wannan musulmai da kansu suka ruguza wannan babban al'amari sai ya kai ma tausayin ma wai mutum zai zo gaban ku iya faɗin matsalar yin gwace akai kawai da gaske ne ho yake amma sai gurgurin ƙarya ce yake saboda malalata sun yi yawa a cikin al'umma to a irin wannan malamu kace ba za ka tilasta wa kanka ba dole sai kai bincike akai wa manista a'adha billahi fa'idhuhu duk wanda ya nemi ku tsare shi da sunan Allah yace wani ina gama ka da Allah ka tsare ni za a cutar da ni azzalime za su cutar da ni ko wani zai cuce ni ina gama ka da Allah ka tsare ni ko ba mabannaci bane ba zalunta sa za a yi to shi ma fa'idhuhu wajibin ku ne ku tsare shi wajibin ka ne ka bashi kariya wa man da'akum fa'ajibuhu duk wanda kuma ya gayyace ku walima ko wani gurin daurin aure ko wani gurin da bai saba ma shari'a ba to fa'ajibuhu ku amsa saboda iya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan ya gayyace ka ga ainihin amsa masa akwai ɗaya daga cikin magabata wani he yazo neman ya tsare shi kawai wasu sun biyo miyagun mutane sun biyo shi a guje za su halaka shi sai ya tarar da wani bawan Allah a gona ya tattara auduga yana aikinta yana kaza sai ya ce mishi wallahi ga wasu bayin Allah nan sun kashe ɗan uwa na ni ma suna fa musu kashe ni dan Allah ina fatan zaka tsare ni kasa cutar da ni sai ya ce mishi kwanta a nan gurin sai ya kwanta kawai sai ya dauko tilin audugan nan sai ya dora masa sai ga mutane ku da makamai sun zo a guje suka ce bawon Allah ban ga mutun da sifa kaza da kaza da kaza ba dukkan sifa ta tabbata ga wannan bawon Allah da ya rufe da auduga sai ya ce yana nan suka ce kai wannan mahaukaci ne rena mu ne kai kawai sai suka tahe su suka to ya zaka ka tsare mutun a nan gurin in tsare shi zaka yi daki zaka shi ayi gaskiya ba zai ƙarya ba kuma Allah ya karbi gaskiyan shi kuma ya kare wannan bawon Allah kakai tsabarin wai kawai yarda yayi tunda ya faɗi gaskiyan kuma Allah sai ya kare wannan bawon Allah yace iya nan gurin kuma iya cikin suka dauki abin ka kawai izgiri suka ce kawai kana izgiri da mu ne sai suka tafi su kawai ya huddo shi yace to bawon Allah ita kanka to shi sa akwai matakin da bawa zai kai na gaskiya ko masa gaskiya ne to a cikin gaskiyan kuma Allah ke hudda ka shi sa kakkai tsamanin cewa cikin ƙarya Allah zai hudda ka wallahi ba zai hudda ka ba duk abin da za a je a zo ka zama mai gaskiya a cikin mutane shi sa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya kunu kuma da gaskiya ku tsoroci Allah subhanahu wataala amma duk inda za a je a zo to ku zama to cikin masu gaskiya shi Bahaushe ke cewa cikin ciki wanda ya zama to mai gaskiya ne ba ta huda shi ba wai ana nufin haka tsako a duk inda za a je a zo sai ƙaryan ta ja ku da gaskiyan ta hutu kuma wallahi ko da ranka ko babu ranka wannan ka'ida ce sunnar Allah ce a ban kasa kai ko an ma kazafi a gidan duniyan nan Allah ya karbi rayuwanka akan wannan kazafin ko to billahi alazim mala kafin Allah ya karbi yawayawan wanda suke kallon ka akan wannan abu sai Allah ya karkade ka an gane lalle kai mai gaskiya ne saboda Allah bai yadda ya wulakanta wanda ya rike gaskiya ba wa man sana'a ilaykum ma'rufan duk wanda ya kyautata muku inji manzon Allah to fa kafi'uhu ku sakauta masa duk wanda ya baka wani abu na alkhairi to ka sakauta masa in kana da hali ka bashi wani abu da zai ji dadi ka bashi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan muku samu ba abin da za ku iya sakauta masa na dukiya ko wani abu da zai ji dadi a kai na bangaren abin alatun hannu to manzo ce fada'u lahu kuma sa addu'a kyakkyawa hatta taru har sai kun yi sani kun sakankance kun yi yaqini kun tabbata cewa annakum qad kafa'tumuhu cewa lalle kun sakauta masa malai suka ce a wannan babi shine duk a yayin da mutum ya maka wani abu na alkhairi ka san shi abin alkhairi duk wanda ya maka alkhairi dama karfin abin yasa ya maka shi da zaka zo kai ka masa wani abu na bujinta na dukiya irin sa baka masa wani abu na gata ba amma mi kai wani abu da zai san cewa lalle wannan abin da ya baka to lalle abin iya da kima a idanka in kuma baka da wani abu da zaka iya bada na kima daidai karfinka to ka kai matuƙa wajen addu'a da fatan alkhairi akan cewa wannan abu da kai kuma Allah ya maye maka mafi alkhairi akan sa amma ba alkhairi bane ba mutun zai maka alkhairi a baka abu kaza kawai kai huska dan ga nuna maka kamar karfinka ne ai aboki na ne har wani mai mutun ya tafi a ce wani ba mu ji dadi ba ya za ai wani ya baka abu kaza amma ko ka ce nagode yace to ai aboki na ne ai wani abu ne to baka da albarka da alkhairi a rayuwanka ana samun irin wannan kai ba wai zancan aboki da aboki ba kaga dai mahaifi duk duniya babu sama da mahaifi a wajen wanda zai iya zawa a matakin harko bayan ubangiji da zai ce kai ɗana ne kuma ni ne na rene ka kuma ƙarƙashin dukiya ta ka tashi babu wanda yake da lasisi a duniya sama da mahaifi to kaga in ka taso a matsayinka na ɗa duk wani abu da zaka yi mahaifinka ba kaza zaka iya biyan sa ko baka bane baka iya biyan mahaifinka to amma ɗabi'a ta ɗan adam mahaifi a yayin da ɗanka ya maka wani abu na alkhairi ka ce Allah sanya alkhairi ko Allah saka maka alkhairi ko ka ce mishi jazakumullahu khaira ko ka ce Allah kade hau ko kuma Allah saka kare da duniya lafiya ko kuma yanda kai Allah ya saka kai baka samu wani za to yaron sai ya ji dadi gobe sai ya linka amma wallahi ko mahaifi ne ya zama to baya ma ƴaƴansa addu'a su da mai alkhairi wallahi ya rago kaga mahaifi wanda ya haife ka shine wanda ya dace ya shiru to ko shi yake yin shiru wallahi ya rago saboda ita addu'a in kana ma danka yau idan samun sa kaza ne idan ka ce Allah ya sa albarka to gobe sai ya linka wannan albarka saboda addu'ar uwaye kai tsaye karbabbiya ce a wajen ƴaƴansu duk abin da mahaifi ya ce Allah ma albarka shi sa wallahi ka kaiwa baki ababi na ilimi ababi na dukiya in ka taso a gidan kaga wani yana ci gaba akan ka wallahi kaje kai bincike ababi na biyayya ga uwaye kaje kai bincike duk wanda yafi ka hidimar uwa ko uba baka iya kamashi har abada kuma hidiman nan maza ce ko sun mutu bata kare ba wani bawon Allah ya zo ce ya ba aikin Allah na aikata wani zunubi manzo Allah ce mahaifiyarka da rai je ka ka maka addu'a Allah ya yafe maka yace Allah ka aura yau yace yar mahaifiyarka ko kanwa mafi yace in shi da ce je ka gurinta ka kyauta mata ka nema ta ta maka addu'a to ina ga uwar to duk irin waɗannan ababe ɗan uwa musulmi iya da cikin ababan da ya kamata musulmi ya sani akwai wani attajiri mai kuɗi ne wanda ana ba mu labarin sa babban mai kuɗi ne a nan garin an ce ƴaƴan shi mata gabaki daya ya yi tausaya musu saboda su shi ya san cewa karkashin mazaje akwai matsala kai iya wani iya rike ekkace saboda ranka bayan ka mutu ya ga Alhaji baya nan sai kaga babbiya kuma haka ne sai ga in mace in Alhaji da ranshi ba a mata kishiya ba tana Alhaji da mutuwa shikenan inda Allah ya yana tausaya wa ƴaƴan shi mata to a cikin ƴaƴan nashi mata ake ba mu labarin cewa akwai ɗaya daga ciki sai ta yi abinci na ƙarshe a manyan kwano sai ta kawo ta kawo inda ta san cewa a iya gidan sai ta ce gashi nan a ba babanta sai ta tafi ta har kasancewar abincin irin abincin da take kawowa shi tunima likita ya hana shi cin wannan abincin amma daga yau zaka ci wannan abincin waje ta kawo wuni yake iya mata sa mata albarka yace wancan tausayi take yi Allah mata albarka yayi ƙarhin abin ya kai in yana so a kawo abinci daga wata ƙasa ba a kawo shi amma dan kwanan da yas ta kawo dadi ke ji gashi yan shi da ta haifa da ya haifa tana tausayin shi ko ba ci ba zai wannan dabi'ar dan adam kakka ce wai wani yayi ƙarhin abu kaza kai daidai ƙarfinka kakka manta akwai malami da yace wani kawai da yazo sai da yazo diba gidan malamin da yazo ce yace wallahi akal kallahi yace na zo in kawo yace naira 200 ce na kawo abinda Allah ya bani ne na baka abu dai ban diba gidan nan ba na san dai wannan kyauta ce alƙarama yace amma duk duniya ba kyauta da ta girgiza shi irin wannan kyauta 200 ya mallaka amma bai manci wannan 200 din a rayuwa me yaka haka saboda kai da abinda Allah ya baka daidai ƙarfinka to duka wannan ƴan uwa musulmi a babi na tauhidi dan adam ya san wannan ba za mu gushe muna bayani akan cewa uwayen nan wallahi babu sama da su a duniya bayan ubangijinka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ayyul a'mali ahabbu ila Allah as-salatu fi awwali waqtiha thumma ayyu birrul walidayni wai ba wasa bane musamman matasa mu muke jan kunnan su wallahi bakka da wani sama da uwaye bayan Allah bayan mahalici bakka da wani sama da uwaye kuma kakka yarda wallahi Allah ya karbi rayuwar mahaifi ko mahaifiya akwai fushin su a tare da kai domin zaka yi khasirar duniya wal akhira a duniya Allah ya riga ya dora wa kansa kamar yadda manzo Allah ya faɗa babu wani zunubi da Allah yake gaggautawa mai shi a gidan duniya tare da abin da ke jiran sa na ukuba a ranar lahira manzo Allah ya ce sama da abu guda biyu shine ainihin saba wa uwaye da cutar da su da kuma yanki da kuma ainihin zalunci wannan guda bin babu sharri irin su shi azzalimi sai ya wulakanta a duniya kafin ya mutu wannan abu ne a hidaya to haka ma kuma duk wanda yake cutar da uwayen shi ma wallahi sai ya wulakanta sai ya kaskanta a gidan duniya kafin Allah karɓi rayuwarsa kuma ga abin da ke jiran shi mai na azabar Allah ba kafara bace ba a'a wani dan somin tabu ne kafin ya je ya tarar da Allah ba ma wai a yanzu kaji ana cewa mutum wai yana gaba da mahaifiyarsa wallahi ɗan uwa na faɗa magana ne dan zuma wani ya gaya mun yace wani bawon Allah ne har yana zuwa gurin karatuka da muke a wani gurare amma wallahi an ce da mahaifiyarsa ba su magana wani abin idan an faɗa sai kaga kawai ba zai yi ba kuma wallahi abakansa amannan suka ja kunnan suka masa nasiha suka ja masa kunne suka ce wane akwai matsala kai magidanci ne da ƴaƴanka da komai har da sarkai ina kai ina gaba da mahaifiyarka ko tana zagin ka in ka je ka gaida ta alhali babu wannan ai za ka haɗu amma ina ko haka yake tafiya shi ma a nan garin ma shi ma a nan feji shi ma akwai wanda ya gaya mani shi ma yan shekaru da wani akwai wanda shi ma ya maruwa mahaifinsa kuma shi ma babban mutum da a ce shi ma da jikoki fa dattijo ne ya kai shekara 60 a duniya suka dan samu dan cece kuce da mahaifin sai ya bugi mahaifin har ya hosa mishi baki wanzu da aka je shi komsar ɗin ka diba ga shi kanshi komsar inda yake zaune da aka zo aka ce mishi da aka zo mahaifin sai ya kawo ƙara sai ce ai yace wallahi baki da aka fusa yace wa fusa maka baki na tuni sai dana na hidda tashi tsaye daga kan kujera danka wanda ka haifa ko kuma yace wallahi dan da na haifa nan take babu zancen kudin mota ko a cika kaza da kansa ya shiga mota ya je aka guda mishi majalisin wannan dan ya dauko shi yana daukowa saboda a kaida ce a tambaya kai ne kaza kai kanka zace eh saboda mahaifin yace a kanka bani labarin me ya faru in dai kai ka aika da ke shi ce eh yace daga ran ma kanku kashi gidan kasu aika sai akwai wani abu ko ko mutun ya yake in yaji wani abu sai ya ga kawai wannan bai kamata ba to irin waɗannan ababan Allah kare mu sai malaka cewa rawahu abu daud abu daud ya fitar da wani hadisi wanda sa'i da imamu nasa'i bi sanadin sahihin da dangane yake ingantacce fihi masail a cike akwai masalodi akai al'ula mas'ala ta farko i'azatu man ista'adha billah shine mutun ka tsare duk wanda ya nemi ka tsare shi da sunan Allah duk wanda ya ce wani dan Allah ka tsare ni don wani dan Allah ka tsare min dukiyata wani dan Allah ka mun abu kaza to wannan shari'a ta dora maka wajibin tsare shi athaniya abu nabiyu i'ta'u man sa'ala billah baiwa duk wanda ya tambaye ka da sunan Allah yace wani dan Allah to kadiba ubangijin da ya baka wannan abun ka taimaka wannan bawan Allah muka ce matakar babu wani abu na saban Allah in kamar zai sha wani abu na shaye-shaye ko kuma zai yi wani abu na saba ma Allah wannan babu zancen ka bashi amma in abun yana da maslaha a cikin addini da rayuwa kuma Allah ya hore maka sannan babu wani abu da zai iya takuruwa akai to abin da yafi alkhairi ka bashi athaniya athalitha abu na uku ijabatu da'wa shine amsa kiran wanda ya gayyace ka wannan shi ma yana daga cikin addini arabi'a abu na hudu almukafa'a ala as-sani'a ka sakauta mutun idan ya maka wani abu kyakkyawa duk wanda ya maka wani abu kyakkyawa to ku sakauta masa da mafi alkhairi alkhamisa abu na biyar anna du'a lalle yin addu'a mukafa'atun shi ma kamar sakautawa ne kawai mutun addu'a kyakkyawa kuma babu addu'a ɗan uwa mafi tsada idan mutun ya maka wani abu na alkhairi sama da addu'a bi zahril ghaib mutun idan maka wani alkhairi kace ya Allah kai kadai babu wani iya ba a gaban sa ba kai kadai kace ya Allah yanda wani ya min abu kaza to ya Allah ka masa abu kaza ka sakauta masa abu kaza to babu addu'a da tafka ba saboda a cikin wata wannan babu wata riya ko dai a cikin ta kai ne dan Allah to kuma irin wannan addu'ar Allah zai karba ya ba wannan bawan Allah abin kuma abu na biyu sannan kuma Allah ce kai ma walaka bimislin kai ma kuma an baka kusancin sa shi yasa magabata inda suka fi kowa wayo kawai yanzu misali idan wani mai hucewa ya zo hucewa kaga alamun kamar iya da fama da wata matsala suka ce ya Allah ka arzuta wannan bawan Allah har ma kai wata addu'a wanda ka tabbata cewa idan an roki Allah da ita Allah yana karba to kai kuma kayi addu'a a gefe guda mala'ika zai ce kai ma an baka irin wannan to amma ka riba gani ho a yanzu saboda hasada ta mutane yanzu wani gane yake in yi ma wani addu'a shi zai taya farshi gawai subhanallah wani wanda a zo akwai wani kwanan da nake gani aka ce za a baka jikka 50 amma shi 100 za a bashi kayan raciya wallahi sai dai duka ka abamu kuma da gaske yake wallahi aka ce to kai aiki mai kai 50 wacce za a baka shi a cewa wallahi sai dai a hana duka ya za a yi a bashi 50 a bashi 100 shi a bashi 50 kuma suna tare to saboda bisa rashin fahimtar addini bala'i ne jama'a alkhamisa abu na biyar shine annad du'a mukafa'a lalle addu'a mukafa'a shi ma tamka ce taimaka ainihin kamar shi ma ka taimaka ka ba mutun tamkar abin da ya maka ne liman la yaqdiru illa alayhi ga wanda ba da iko sai wannan as-sadisa abu na shida qawluhu fadasa hatta taraw annakum qad kafa'tumu har sai kun ga cewa lalle tabbas kun ainihin sakauta musu ga wani babu dan karami a gaban mu akan sa zamu tsaya malaka cewa babun la yus'alu biwajhi llahi illa aljanna babu yake magana akan cewa ba a tambayar wani abu da sunan fuskar Allah in ba aljanna ba an jabirin radiyallahu anhu qala an sabu daga jabir bin abdullahi al-ansari Allah ya dade raki cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ce la yus'alu biwajhi llahi illa aljanna ba a roko da sunan fuskar Allah in ba aljanna ba iya bukatar fassara malamai suka ce la tas'alu ahadan min al-makhluqin biwajhi llahi fa iza aratta an tas'ala ahadan min al-makhluqin to fala tasaluhu biwajhi Allah li'annahu la yas'alu ko la yus'alu biwajhi Allah ila janna yace suka ce ba a bai halitta ka ce wani dan fuskar Allah dan girman fuskar Allah ka bani abu kaza suka ce abu daya ake roko da sunan fuskar Allah shine aljanna to dan adam ko bai da aljanna ina ya halitta a roka da sunan fuskar Allah to bai halitta wasu suka ce haka shine ake nufi ka ce mutun dan fuskar Allah ka bani abu kaza kace sai in ba aljanna ba nabi ko suka ce a'a abinda ake nufi shine duk abin da zaka kawo fuskar Allah a cikin sa to ya zama to wannan abin akwai ta hanya ta shiga aljanna misali wani abu ne na addini a cewa ne dan fuskar Allah dan girman fuskar Allah ka taimaka akan gina masallaci kaza ka taimaka akan bangaren abin shahi karantar da waɗannan dalibai kaza to wannan ya halitta saboda hanya aljanna ce amma ka zo ka tambaye wani abu da sunan fuskar Allah to a cikin neman abun duniya to akwai mi akwai wani abu na kaskanci saboda a gidan duniya za a bar shi duk abin da ka samu a gidan duniya zaka bar shi a gidan duniya to fuskar Allah ta yi girma a zo a nemi abin da yake karewa mun gane matsala kenan kenan fuskar Allah girmanta ya girmama a zo a nemi abin da ya zama to kaskantacce ne kuma wulakantacce ne kuma kararre ne amma abin da yake da alaka da aljanna to wannan ya halitta wannan shine abin da wannan hadisi karantarwa rawahu abu daud fitar da wannan hadisi sai yake cewa fihi masail a ciki akwai masaloli al'ula masala ta farko annahyu an yus'ala bi wajhi Allah hani game da abin da ya shahi mutum ya roki wani abu da sunan da huskar Allah illa ghayatul matalib in ba kai makura game da abin da ake nema ba irin aljanna ko abin da ya kamata da wannan athaniya abu nabiyu isbatu sifatul wajhi shine tabbatar wa Allah sifa ta fuska sai dai idan an zo a ce alwajhu ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a haka za a fassara ta kenan fuska dai an sani abu ne sananne amma yaya fuskar Allah take mu sani ba shine kuma imanin cewa Allah ya sifanta kansa iya da fuska wannan wajibi ne tambaya game da cewa yaya take wannan ko bid'a ne Allah bai sa mu bi mu cike akai ba nan zamu takaita insha Allah da fata abin da ku faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya sa mu tara akai abinda muka kuskure ko tuntuba haji da fatan Allah ya gafarta mana aka dan uwa Alhaji Mansur muna masa addu'a Allah ubangije sa wannan kafara ce a rayuwa Allah kuma ya kare dukkan al'umma musulmi akan irin wannan jarabawa subhanu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh